Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraran mu assalamu alaikum, barkanku da asuba. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Laraba 13 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku jabo wanda muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya Talata cewa yana da cikakken goyon bayan Amurka ga harin da kasar Yahudawa ke kaiwa ta kasa a Gaza kan mayakan Hamas. Wani hari da ƴan bindiga suka kai da sanyin safiyar jiya Talata a lardin Khyber Pakhtunkhwa na Pakistan ya kashe sojoji 23. Shugaban ƙasar Amurka Vladimir Zelensky ya gana da shugaba Joe Biden tare da ƴan majalisar dokokin Amurka.
Kanan labaran kenan. Idan shirin ya shiga giwar Afirka, wato Najeriya, za a je da kungiyar kwadugo a kasar, wato NLC, ta bayyana bacin ranta game da abin kunya da ta ce gwamnatin kasar ta tafka na sanar da dakatar da biyan kuɗi naira 35,000 ga ma'aikata domin rage musu radadin jin ajika sakamakon cire tallafin mai da gwamnatin kasar ta yi.
Kuma abun kunya da gwamnati ta ƙara yi shine har ta fito ta ce ta ma dakatar da wannan. To maganan gaskiya, kuna kan bakanmu, babu gudu babu ja da baya.
Ita kuwa kasar Ghana haɗa hannu ta yi da kungiyar ECOWAS domin nemawa 'yan kasar ta mafita a harkar cimaka. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyinna. Amma fa duk sai bayan an sa kashen farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya Talata cewa yana da cikakken goyon bayan Amurka ga har-haren da kasar Yahudawa ke kaiwa ta kasa a Gaza kan mayakan Hamas, kuma a lokaci guda kasashen biyu suna ci gaba da dagewa kan kiraye-kirayen da kasashen duniya ke ci gaba da yi na tsagaita wa buɗe wuta don dakatar da yakin Isra'ila da Hamas. Shugaban na Isra'ila ya ce, ina matuƙar godiya da goyon bayan da Amurka ta bayar na rusa Hamas da kuma mayar da kusan mutane 140 waɗanda aka yi garkuwa da su da ƙungiyar Hamas ta kama yayin harin da ta kai ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan 1,200 a kudancin Isra'ila. Netanyahu ya ce, bayan tattaunawa mai zurfi da shugaba Joe Biden da tawagarsa, mun samu cikakken goyon baya na kai hari ta ƙasa da kuma toshe matsin lamba na ƙasa da ƙasa na dakatar da yakin. Amma Netanyahu ya bayyana cewa shi da Biden ba su samu cimma daidaito ba kan makoma bayan kawar da Hamas idan yakin ya ƙare. Netanyahu ya ce yana fatan za su cimma yarjejeniya a nan ma. Wani hari da ƴan bindiga suka kai da sanyin safiyar jiya Talata a lardin Khyber Pakhtunkhwa na Pakistan ya kashe sojoji 23. An kai harin ne a Daraban, wani yanki mai nisa a gundumar Dera Islam Khan Ismail Khan da ke fama da ayyukan ƴan bindiga kusa da gundumomin kabila Pakistan da ke kan iyaka da Afghanistan. Wata kafar yaɗa labaran sojojin Pakistan ISPR ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu, haka kuma ta ce sojojin sun kashe 'yan ta'adda 27 a wasu hare-hare da dama. Sanarwar da rundunar sojin ta aike wa manema labarai sa'o'i da dama bayan faruwar lamarin na Daraban ta ce 'yan ta'adda 6 sun kai hari a ofishin jami'an tsaro da sanyin safiya. Ta ce yunkurin shiga ofishin bai nasara ba, wanda ya tilastawa 'yan ta'addan kutsawa da wata mota makarar da bama ba mai cikin ofishin, sannan suka biyo baya da harin kunar bakin wake. A cewar sanarwar sojojin, ginin sansanin sojin ya ruguje ne saboda tashin bam ɗin, wanda ya sanadin raunata mutane da dama. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya gabatar da batun sabon taimako da Amurka ke baiwa ƙasarsa wajen yaƙi da mamiyar Rasha a wata tattaunawa da 'yan majalisar dokokin ƙasar a ranar Talata, gabanin tattaunawa da shugaba Joe Biden a birnin Washington. Zelensky ya ce zai yi amfani da damar tarukan don yin tattaunawa irin sakamakon da za mu samu zuwa shekara mai zuwa bisa nasarori da kuma da muka samu a bana. Tattaunawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran Amurka za ta sanar da ƙarin dala miliyan 200 a matsayin taimakon soja ga Ukraine, kamar yadda wani jami'in Amurka ya shaida wa BOE da yake jawabi a jami'ar tsaro ta ƙasa da ke Washington a ranar Litinin. Zelensky ya ce Ukraine na buƙatar nasara a sararin sama, kamar yadda ya yi kira ga samun makamai masu linzami da jirage masu saukar ungulu da jiragen sama don fadada tsaron sararin samaniya sojojin Ukraine.
An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Abuja inda wakilinmu Madina Dauda ta aika mana da rahoto kan abun kunyar da kungiyar kwadagon kasar wato NLC ta ce gwamnatin Najeriya ta tafka na sanar da dakatar da bayar da kudi naira 35,000 ga ma'aikatan kasar domin sauƙaƙa musu radadin halin matsi da suka tsinci kansu a ciki sakamakon jaye tallafin mai a kasar wata ɗaya kacal da su ma bayar da kudin. Kada in cika ku da nisa ga Madina da cikakken rahoton.
Kungiyar kwadago ta yi barazanar sake tsunduma yajin aikin ne bayan gwamnatin tarayya ta dakatar da biyan ma'aikatan ta kuɗaɗen rage radadin cire tallafin bayan ma'aikatan sun karɓi na wata ɗaya kacal. Wani abu da shugaban fannin tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir ya tsokaci a kai.
Mun samu wannan sanarwa inda kuma bai ma shugabannin kungiyoyin nan daɗi ba, mu dama mun faɗa tun a fari ko wannan 35,000 ɗin nan na ƙari ne kawai na rage radadi, amma mu bamu yadda da shi akan matsayin makarin albashi ba. Kuma magana ta gaskiya a hakan ma ai muna kan korafi ne dan bamu amince ba. Kuma abun kunya da gwamnati ta ƙara yi shine har ta fito ta ce ta ma dakatar da wannan. To maganan gaskiya muna kan bakanmu, babu gudu babu za da baya, zamu kirawo ƴan wannan kungiya a dauke kuma tsatsauran matakai tunda dama shi wannan yajin aiki mun jingine ne ba wai mun yanke bane. Saboda haka kungiyar kwadago ba za ta zuba ido ana zalunta al'umma mu yi shiru muna kallo ba. Ai ta wannan gwamnatin dukkan dama na ta gyara kurakuranta mun bata, babu wani kuma maganganu da za su gaya mutane na zakin baki da za mu saurare su. Saboda haka kungiyar kwadago tana nan daram kuma muna shirin daukan matakai da suka dace lallai karin kuma albashin nan sai an kai shi sama da naira 200,000 kamar yadda muka ayyana. Muna nan kuma daram akan bakanmu, babu gudu babu ja da baya.
Shugaban muryar talaka Adama turo jihar Yobe Sani Bakuru sabon fegi ya mayarwa kungiyar kwadago da martani cewa
a wannan ina ganin cewa kamar sun yi kitso ne da kwarkwata sakamakon cewa babu wata kasa mara take biyan mafi karancin albashi naira 300,000. Ya kamata dai a yi abin da zai yiwu, a yi kuma abin da ya dace. Idan aka yi la'akari a kasar ba wai ma'aikata ne kadai suka fi wayanda ba sa aiki yawa ba, wayanda ba sa aiki sun fi wayanda suke aiki yawa. To idan aka kara wa ma'aikata su kuma wayanda ba sa aiki fa, tunda dai wannan radadin cire tallafin man fetur din ya shafi kowaye a kasar nan. Karin albashi ba laifi bane kware da gaskiya na bukata karin albashi, amma dai maganan gaskiya naira har 300,000 ba abu ne wanda zai yi ba, da kuma ba abu ne kuma wanda hankali zai dauka ba. Ya kamata ita ma kungiyar kwadago da ta TUC kuma ta je ta zauna a teburin shawara ta duba, ta yi tunanin ta nutsu ta duba ta ga yanayin yadda kasar yake.
Ita kuwa wata lauya mai zaman kanta a nan babban birnin tarayyar Najeriya Fatima Abubakar ta koka ne kan matakin da kungiyar ta ce za ta dauka.
Wannan zanga zanga da ƴan kwadago suke kokarin aiwatarwa mu mun gaji da zanga zanga, da zanga-zanga nan da suke yi dai baya hana gwamnati ta dauki mataki ko ta aikata abin da take son ta aikata. Kuma daga karshe shi talaka shine yake karshe shine yake shan wahala. Saboda duk sanda gwamnati za ta kira su a zo a zauna a rufe kofa a yi taro a ce ai cece kuce, daga karshe ba za mu san me ake ciki ba. Abinda kawai muke so a samu maslaha a samu hanya mafi sauki yanda za a shawo kan wayannan al'amura.
Wata sanarwa da kakakin akan ta janar na tarayya Bawa Mokwa ya fitar na cewa gwamnati tana kokarin biyan ma'aikatan nan ba da jimawa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Anan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da kashi biyu na labaran duniya.
Tun bayan kwashe mulki da Taliban ta yi a Afghanistan a shekarar 2021, sashen kula da lafiyar jama'a na kasar yake tangal-tangal yayin da kungiyoyin agaji na kasashen waje suka shiga don biyan ma'aikatan lafiya da kula da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na cikin gida. Tattalin arzikin kasar ya dogara ga masu ba da taimako, ya shiga cikin rudani yana kokarin rugujewa yayin da masu ba da taimako na kasashen waje suka yanke duk wani taimako na ci gaba suka kuma kakaba takunkumi ga hukumomin Taliban. kwamitin kasa da kasa na kungiyar agaji ta Red Cross ko ICRC ya biya karin albashi ga likitoci da malaman jinya da ma'aikata sama da 10,000 asibitoci 33 dake hidima ga mutane miliyan 26 a fadin Afghanistan. Kakakin ICRC Diago Alcantara ya shaida biyoyi cewa an kuma biya kudaden magunguna da sauran kayayyakin jinya da kuma kudaden gudanar da asibiti kamar wutar lantarki da motocin daukar marasa lafiya da gwaje-gwaje a ɗakin gwaji da abinci ga marasa lafiya. Daga ƙarshe, gwamnatin kasar Finland ta faɗa a jiya Talata cewa za ta sake buɗe bi daga cikin mashigar kan iyaka guda 8 dake kan iyakarta da kasar Russia mai tsawon kilomita 1340. A baya dai gwamnatin kasar ta rufe dukkan mashigar kan iyakokin kasar guda 8 sakamakon kwararar bakin haure dake shiga kasar ta Russia. Finland ta ba da rahoton cewa ta karbi kusan bakin haure 1000 daga watan Agusta zuwa ƙarshen Nuwamba lokacin da kasar ta rufe kan iyakarta, yayin da wasu 900 suka isa a cikin watan Nuwamba kadai, inda suka karu daga yadda aka saba na karancin bakin haure dake zuwa kowace rana ba tare da wargaza takunkumin ba. Ba za mu iya tabbatar da ko ana samun sauyi mai kyau ba, idan lamarin ya ci gaba za mu rufe waɗannan mashigogin da ake tsallaka iyaka, kamar yadda Prime Minister Peter Opo ya faɗa a jiya Talata a wani taron manema labarai.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Afirka ta Yamma, wannan karan a Ghana, inda gwamnatin kasar ta Ghana da haɗin gwiwa kungiyar haɗin kan tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS da ma bankin duniya suka dukufa wajen sama al'ummar ta mafita a harkar cimaka, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu a Ghana Ridwan Abbas ya aika mana daga birnin Accra.
Tun a shekara ta 2019 matsalan wadatar abinci ya zama kikikaka a dalilin mummunan tasirin yaduwar cutar COVID-19 da yakin Russia da Ukraine da kuma uwa uba tasirin canjin yanayi akan aikin gona. Gwamnati ta ma'aikatar ministar abinci da aikin gona a bisa haɗin gwiwa da kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS a Ghana, daga masu cin gajiyar shirin 300,000 shirin na kwararan saduwa da manoma ma 1,050 kanana da matsakaita da ke sarrafa shinkafa, masara da waken soya da kuma kiwon kaji, tare da maida hankali musamman kan matasa da mata marasa galihu. Da yake magana a wurin kaddamar da shirin a birnin Kumasi, mai kurda da shirin Usaiwusu Ajiman ya yi shimfiɗa game da tsarin shirin ya ce,
"Farmers need information wherever they are, and it should be timely relevant. That is why you find
me." Manoma na buƙatar labari duk inda suke, kuma ya kasance kankari. Hakan yasa ake ɗaukan wannan matakai ganin lamarin katukan ya shafi yanayi, amma FSFR ta sha alwashin za ta taimaka wurin samar da ƙwarin gwiwa ga manoma su kasance suna iya samun labarai a duk inda suke. Da ministan jihar Ashanti Daniel Osman sake karanta jawabi a madadin ministan aikin gona, ya bayyana cewa shiri din nan ya iso kan lokaci, bawuyaci a bisa la'akari da rashin tabbas game da canjin yanayi da sauran sabubba. A nasa jawabin Dr. Gasis Diara na shirin ɗorewar abinci na Afirka ta Yamma ya ce, "Ita dai nakiyar na da damar da aka tanada na farfado da aikin gona da tsare-tsaren abinci don biyan bukatun al'ummunta, haka kuma dama ce ta hassasa takarar samar da kuɗin shiga ta fitar da kaya waje." A bangaren kungiyar ECOWAS, mai hulɗa da shirin zai tabbatar da cewa akwai bangare na buƙatar haɗewar nahiyar ta shiga harkokin kasuwancin kayan abinci da musanyen fasaha, faddakarwa da haɗa kan mutane da nauye-nauyen da ke kan ƙasashenmu. Abdulrahman Babata Sallah, masanin tattalin arzikin noma ne.
Mai kyau ne kuma dai yi wa manoma amfani da kasan mu Ghana baki daya. Ina ji wanga program ya yi amfani mai muhimmanci ta hanya batun value change. Akai batun value change, ana batun from production to kamin kai ga wadanda kuma da su ci abincin wato isa ana batun wani short abbreviation F2F from farm to fork kina sannan ji wanga program ya taimaka wa wato manoma ta hanyar samun input masu kyau wannan da dai tafiyar da wato shuke-shuken su da kawo cin gaba kuma ya kawo musu wadatar arziki na kudi da kwanciyar hankali da abinci mai kyau bayan sun maximize production ability su naji da mu samu wadatar abinci cikin Ghana
sa ido dai da kuma hada karfi da karfi game da kula da lalacewar shanin abinci a Afirka ta yamma ya hadu dangogi da kungiyoyi na manoma daga gundumomi daban-daban cikin jihar Ashanti da kuma kasashen ketare Radwanallah Mukhtar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
an gaida Rudwan Abbas jama'a kar dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com inda sai a gyara zama a sauraron shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya jama'a assalamu alaikum rikicin siyasa a jihar Rivers dake kudancin Najeriya ya ƙara kazancewa duk wanda sa baki da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu yayi a kwanakin baya domin yayyafa ruwa ga wutar rikicin da ta taso tsakanin gwamnatin jihar ta Rivers Siminalayi Fubara da wanda ya gada tsohon gwamna Nyesu Muike wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya Abuja wannan dambarwa da ta soma bayyana tun a watan Oktoba ta kara zafaffa ne a farkon makon nan yayin da ƴan majalisar dokokin jihar 27 daga cikin 31 suka bayyana cewa sun fice daga jam'iyyar PDP mai mulkin jihar inda suka koma jam'iyyar APC Shehin Malami Farfesa Yahaya Tanko Baba na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto yayi bayanin yadda wannan dambarwa take da kuma yadda ta samu asali
kamin wannan rikici masana da yawa sun shafada cewa lalle wannan zamantakewa tsakanin Wuke da Fabura ba zai dore ba ganin cewa yadda Wuke yayi tasiri yayi ruwa yayi tsaki ba wajen nada gwamnatin ba hatta da wajen yadda za a tsara yadda gwamnatin za ta gudana lokacin da aka kare dade ya nuna cewa lalle zai wahala wannan zamantakewa tsakanin Wuke da yaron sa na siyasa ya dore da commissioner da masu ba gwamnati shawara da manyan mukamai a wannan jiha duk za mu iya cewa zabi ne ba na gwamnati ba zabi ne na Wuke sai gashi kuma ana rade in cewa akwai alƙawari da suka yi tsakanin shi gwamnati da shi tsohon gwamnati na su Wuke cewa akwai wani kaso na kudaden da ke zuwa jiha wanda za a rinka ba shi wannan tsohon gwamnati kuma rashin bada wannan kuɗi ko kuma yankewa ko rage wannan kuɗi mutane na hasashen cewa shi ya haifar da wannan rikici na baya-bayan nan duk da yake a wancan lokaci yunkurin da aka yi na tsige gwamnati da kuma rikicin da ya faru a majalisar jiha ta Rivers ya nuna kamar gwamnati ne nasara tunda shi kakakin majalisa mai goyon bayan Wuke an tsige shi daga majalisa kuma an nada wani duk da yake an samu rabuwa tsakanin ƴan majalisa wasu bangare suna magudanar da zaman ne na majalisa a fadar gwamnatin jihar ta Rivers wani bangaren kuma za mu iya cewa yana can majalisar dokoki har an samu hatsari har aka kone wannan majalisa din duk da yake dattawa sun shiga tsakani kuma shugaban kasa ya sa baki ga wannan rikici da ke faruwa a jihar Rivers sai gashi kwatsam kuma wani sabon rikicin ya sake kunno kai inda wasu ƴan majalisa masu yawa masu rinjaye suka ayyana barin jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar APC jam'iyyar da ake rade-raden cewa shi wannan babban dan siyasa na jihar Rivers kuma ministan birnin tarayya Abuja nan ba da jimawa ba zai koma wannan jam'iyyar ta APC
masu fashin baki kan lamuran yau da kullum irin su Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na jami'ar Abuja suna ganin wannan sakamako ne na tasirin siyasar ubangida irin na Najeriya
abin da yake faruwa da yi nesa da bayanan da muka yi a baya na cewa a Najeriya zai yi a dina siyasar Ubangida ba, duk da cewa abin da ya fara shiga tsakaninsu na fari an yi kokari an sulhunta tsakaninsu har shugaban kasa ma kansa wanda ba jam'iyyarsa bane ya sa wasu suka shiga tsakani karkashin shugabancin gwamnan Bauchi wato Sanato Bala Abdulkadir Muhammad. A wannan lokaci ana ga kaman abin ya wuce, to amma kuma shi duk wanda ya san wani irin mutum ne wiki ba mutum ne wanda yake janyewa akan matsayarsa cikin sauki ba, wato yana ganin cewa wa girmamawa da kuma mika wilaya da iko a wajen wannan gwamna yanda yake so kaman ba zai samu ba. Shi yasa kaga irin abin da ya sake faruwa ya faru, abin da nake so na ce shi kawai ya amsa wannan tawaga ne don su ji daɗi a wannan lokaci, amma ba wai ya janye akan abin da yake kudirin yi ba ne. Shi yasa wannan al'amari ya kasance ya bayyana, domin tun daga lokacin ya ci gaba da bibiyan yanda zai cimma muradinsa ne. Shi yasa a jiya aka wayi gari cewa mutum 27 'yan jam'iyyar PDP sun yi ƙaura sun koma jam'iyyar APC. Wannan kuma ya ba wa masu hangen nesa tunanin cewa shi kansa weekend ma ana raɗe-raɗin cewa zai koma jam'iyyar APC nan ba da jimawa ba. Kaga kenan ya yi amfani da damarsa a wannan lokaci ya samu biyan bukata, yanzu kuma yana so ya rikiɗe ya canza riga ya koma wani bangare da zai ci gaba da biyan bukatarsa yadda yake so, wato bi ma'ana ya dinga cin karansa ba babbaka. To irin wannan siyasa da take faruwa a jihar Rivers kaman kuma yadda ta faru a wasu jihohi da kuma ma inda zai faru a wasu jihohi, irin waɗannan suke kawo da demokaradiyya a Najeriya tarnaki, wanda daga ƙarshe abubuwan ma sukan iya zuwa su lalace gaba ɗaya, kowa kuma ya dinga da na sani da nadamar abin da ya aikata.
To ko me masana ke hasashe dangane da wannan dambarwar siyasar ta jihar Rivers?
Abinda masu masana ke hasashe cewa wannan yan majalisa wanda suka fice daga jam'iyyar PDP sun koma jam'iyyar APC wanda ke da rinjaye, to za su yi amfani da damar da suke da shi na doka na rinjaye domin su ayyana cire wannan gwamna da kuma maye shi da wani ko kuma mataimakin gwamna ko mukaddashin gwamna dama ya ci gaba da zama gwamnan jihar saboda doka ta ba su dama su tsige gwamna. Shi kuma a nashi bangare muna da sanin cewa irin karfi da gwamna ke da shi, tasiri na mulki, tasiri na kudade, tasiri na al'umma, tasiri na mukamman da zai nada ko yake nadawa, tasirin da ke da shi ga al'ummomi har da sarakunan gargajiya, zai iya wahala kai tsaye kwatsam a ce wai an cire shi kamar an hije kaza. Saboda haka wata takaddama ce babba wanda ke shirin faruwa a jihar Rivers, dun dagar da aka ja da layin da aka ja a tsakanin waɗannan gaggan ƴan siyasa. Shi gwamna zai yi amfani da duk ƙarfin da yake da shi da duk damar da yake da ita domin ganin cewa ya wannan da kanshi a matsayin gwamna. A wani bangare kuma za mu san la'akari da irin ƙarfi da tasiri da wannan ubangidan tsohon ubangidan wannan gwamna wato Linson Woki ba ma a jihar Rivers ba, hatta da siyasar kasar baki daya. Kar mu manta irin rawar da ya taka wajen ganin cewa jam'iyyar PDP jam'iyyarsa wanda ya yi matawaye gab da za a yi zaɓen 2023 shi ne za mu iya cewa ƙashin bayan samun nasarar wannan gwamnati mai ci yanzu ƙarƙashin jagorancin Tiwaji Bola Ahmed Tinubu. Saboda wannan tawayen da ya jagoranta na gwamnoni biyar daga jam'iyyar PDP da ƙididdiga na nuna cewa shi ne sanadiyar faduwar ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar. Kuma shi yasa wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu ta saka masa da alherin bashi minista na babban minista birnin tarayya Abuja. Saboda haka idan kai la'akari da irin tasirin da yake da shi, na daya ya rika mukamin shugaban fadar gwamnatin jihar Rivers karkashin tsohon gwamna Amechi, ya yi kuma minista na ilimi karkashin mulkin Jonathan, sannan kuma ya yi gwamna shekara 8 a Rivers. Mutane sun san shi a matsayin mashahurin mai kuɗi, fitaccen ɗan siyasa, sun san shi a matsayin ɗan siyasa ɗan daba, sun kuma san shi a matsayin ɗan siyasa wanda bai yafiya. Sun san shi a matsayin ɗan siyasa da mai amfani da duk abinda duk damar da yake da ita domin biyan tashi bukata. Don haka ya faru a 2023. Saboda haka idan ka tattara ka hada da irin wannan dama da kuma karfin da ubangidansa ubangidan famu da gwamnatin jihar Rivers yake da shi irin abin da ya shafi mulki karfin mulki matsayinsa da minista yanzu da kuma tasirinsa a wannan gwamnati mai ci yanzu ta Bola Tinubu da kuma ganin cewa gwamnatin tarayya ita ce da iko da 'yan sanda da sojoji da jami'an tsaro da 'yan ta'adda masu rike da bindiga a wannan yanki za ka iya cewa lallai wannan fada dai sai abin da ta kaya.
Tuni da jam'iyyar PDP ta fito ta nemi hukumar zaben Najeriya ta INEC da ta sauya dukkan 'yan majalisar dokokin jihar da suka sauya shekara bayan zaben su a karkashin inuwar jam'iyyar. Wannan kuma a cewar masanin shari'a barista Sadau Garba zai iya girgiza bangaren shari'a tare da haddasa gwajin kwanji na dokokin da ke shimfiɗe a kundin tsarin mulki.
Na a doka in an zabe ka a ticket din wata jam'iyya to doka bata bari ka saki jam'iyyar nan ba ka shiga wata jam'iyya ba tare da ka aje mata ticket din da aka zabe ka ba ka taso da ka je wancan jam'iyyar kai takara na amma sai dokan kuma ya fayyace ya bada inda za a iya yi hakan shine in a misali an sa injin jam'iyyar ba zaman lafiya ta rabu biyu ko dan jam'iyya yana da dama ya amfani da wannan dama ya ce akwai gingimu ko akwai rigima an rabu biyu a jam'iyya saboda haka yana da wannan dama doka ta ba shi dama ya fita ya sake jam'iyya ba tare da ya aje tiketin kujeran shi ba.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Kuma dalla an gaida dan mutan san inna masu sauraro da nan kuma wato anan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice.
To ga labarai a takaice. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya Talata cewa yana cikakken goyen bayan Amurka ga hare-haren da kasar Yahudawa ke kaiwa ta kasa a Gaza kan mayakan Hamas. Kuma a lokaci guda kasashen biyu suna ci gaba da dagewa kan kiraye-kirayen da kasashen duniya ke ci gaba da yi na tsakaita buɗe wuta don dakatar da yakin Isra'ila da Hamas. Wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar jiya Talata a lardin Khyber Pakhtunkhwa na Pakistan ya kashe sojoji 23. An kai harin ne a Dabran, wani yanki mai nisa a gundumar Dera Ismail Khan da ke fama da ayyukan 'yan bindiga kusa da gundumomin ƙabilun Pakistan da ke kan iyaka da Afghanistan. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya gabatar da batun sabon taimakon da Amurka ke baiwa ƙasarsa wajen yaƙi da mamayar Rasha a wata tattaunawa da ya yi da 'yan majalisar dokokin ƙasar a ranar Talata gabanin tattaunawa da shugaba Biden a birnin Washington. Zelensky ya ce zai yi amfani da damar tarurrukan don yin tattaunawa irin sakamakon da za su iya samu zuwa shekara mai zuwa bisa nasarori da muka samu a bana. Tun bayan kwace mulki da Taliban ta yi a Afghanistan a shekarar 2021, sashen kula da lafiyar jama'a na ƙasar yake tangal-tangal yayin da ƙungiyoyin agaji na ƙasashen waje suka shiga don biyan ma'aikatan lafiya da kula da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na cikin gida. Tattalin arzikin ƙasar da ya dogara ga masu ba da taimako ya shiga cikin rudani yana ƙoƙarin rugujewa yayin da masu ba da taimako na ƙasashen waje suka yanke duk wani taimako na ci gaba suka kuma kagaba takunkumi ga hukumomin Taliban. Gwamnatin ƙasar Finland ta faɗa a jiya Talata cewa za ta sake buɗe bi daga cikin mashigar kan iyaka guda 8 da ke kan iyakarta da ƙasar Rasha mai tsawon kilomita 1,340. A baya dai gwamnatin kasar ta rufe dukkan mashigar kan iyakokin kasar guda 8 sakamakon kwararar bakin haure da ke shiga kasar ta Rasha.
To masu sauraro baki ɗaya anan za mu naɗe tabar mashirin na wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi idan Allah ya kai mu ƙarfe 8 agogon Najeriya ne zai kamar da caji wato ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Muhammad Hafiz Babala da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya tsara shirin ya kuma ba da umarni Dadi Balawe sai injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston. ni da na shirya na gabatar hawa shirin ke muku fata alheri daga nan Washington DC. Sai an ji mun ku da hankali da Allah ya kai mu.